Jami'an tsaron Najeriya sun jima suna shiryawa jama'a kasar cewa sun shirya tsaf da kare rayuka da dukiyoyin jama'a. Sai dai har yanzu matsalar a wasu wurare sai ƙara habaka take yi. A jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya, yankin gabashin jihar shine ya jima cikin matsalar kafin ta bazu zuwa wasu yankuna, kuma har yanzu batun bai sauya ba. Kamar yadda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Sabon Birni kuma yanzu mai bayar gwamnatin Sokoto shawara na musamman Abdullahi Muhammad Tsamaye yake cewa
gaskiya har yanzu suna kai mana hadari. Akwai wanda aka kai wani tsau da ake ce ma dan gawo wanda sun ka kashe wani mai dori wanda aka ce ma Alhaji Aiwa da surukin shi kuma suka tayar da wasu. Na kai yanzu abinda an fata mu jami'an tsaro waɗanda muke da su can su ƙara azaba.
Anata Hauja rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce tana sane da matsalolin na rashin tsaro. Shine ma yasa yanzu take bitar yanayin tsaro don ƙara kimtsawa ga tunkarar lamarin. A cewar kwamishinan 'yan sanda a jihar Sokoto Muhammad Usainu Gumel.
A shugaban 'yan sanda na Najeriya IGP Usman Alkali Baba a kuma ba da umarni na kowa ya koma huruminsa ya tabbatar da ya inganta tsaro. Wannan biki na Christmas da yake gabanmu da na sabuwar shekara shi ma an gudanar da shi a kowane yanki zaman lafiya. So akan haka ne na tara shugabannin ɗan sanda wato DPO, DPO area commanders da sauran shugabannin unit na ɗan sanda don mu tattauna mu shawarta yadda za mu tinkari wannan aiki.
Duba da cewa lokacin bukukuwan Kirsimeti na ƙara matsowa, yasa na tuntuɓi shugaban ƙungiyar mabiya addinin Kirista mazauna a Sokoto, Rabaran Faza Nuhu Iliya. Ko ya suke ganin shirin da 'yan sanda ke yi na ƙara samar da tsaro a lokacin bukukuwan na Kirsimeti?
Abin da muke bukata daga resu su ƙara ƙaimi, su ƙara kwazo, saboda wannan lokaci ne da mutane kala-kala wanda ba a san ko su waye ba suke suna iya zuwa ko'ina. So kamar da suka saba suna kokari su jama'a tsaro. Amma za mu bukaci su ƙara kokari kamar yadda suke.
Wannan na zuwa ne lokacin da iyalan jami'an 'yan sanda da suka rasa rayukansu a bakin aiki ke cewa rayuwa tana musu kunci saboda rashin masu kula da musu hidima. Kamar yadda Nafisa Muhammad ta bayyana.
Radamu Shanusi, shi a mai gida na shi aka tsara su makami. Ya tashi daga wuri ake zai koma gida. Ha ya kira ni cewa gashi na zuwa. Muna nan muna jira. Mun ta kira waya ba samu ba. Sai gari waye. So nan muka ja kashe mu je mu duba shi specialist shin Allah ya mai cikawa. 2018. So muna nan haka nan dai. Muna nan da yara. Amma kuma ba mu samu ba yanzu.
A kan lura da hakan ne yasa kungiyar matan jami'an 'yan sanda ta yanke shawarar tallafawa wasu daga cikin matan da suka rasa mazajensu ta hanyar koya musu sana'o'i don samun dogaro da kansu da kuma ba su tallafin abinci. Aisha Muhammad Gumal ita ce shugaban kungiyar a jihar Sokoto.
Kamar yadda yanayin insecurity ke tafiya yanzu, sanin kowa ne mazajen mu suna cikin hadari. Ko wanda lokaci aka fita za a dawo yau babu wannan gobe babu wancan. Ana barin mata da yara cikin hadarurruka na rai babu. Aka ga family ga sanan uwa babu, yaya ba mai taimako. Wannan yasa state government ta taimake mu ta ba mu wannan relief materials domin mu ba su ko ba komai su samu su dan yi celebrating Christmas da New Year a cikin kwanciyar hankali.
Matsalar rashin tsaro dai na ci gaba da ɗaukar rayukan jama'a da tarwatsa tsagaruruwa tare da kawo asarar dukiya mai yawa, duk da yake mahukunta na kan kokari na magance matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.